sud de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za ku iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalar a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma ta Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kai zan gabatar da gano ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan wani dauki da ake wa kimanin yan gudun hijira 3,000 a jihar Niger. Asibitin Aminu Kano kuma ya yi nasarar dashin dodon kunne ne a karo na farko. Ba ma goyon bayan miyagun iri, amma adina alakanta kabilar mu da muguwar dabi'a. Inji shugaban wata kungiyar Fulani makiyaya Yusuf Ardo. A jamhuriyar Niger ana karfafa mutane gwiwa su yi allurar rigakafin corona. Yau Juma'a kamar yadda aka saba muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu kan gabatar. Za mu kammala da yardar Allah da sa Ramadan. Amma da farko a saurari labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarun duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kamfanin Facebook ya dakatar da shafukan ɗaruruwan mutane na Jabu da ke auda mutane a Ukraine da masu alaka da ɗaiɗaikun mutane waɗanda a baya Amurka ta kakaba musu takunkumai akan yunkurin yin katsalandan a zaɓen Amurka, a cewar kamfanin Ajiya Alhamis. Facebook ya ce hanyoyin sadarwar sun dade suna gudanar da gangami na yaudara akan shafukan sada zumunta na zamani da dama da shafukan yanar gizo. Suna aiki tamkar kafafen yada labaru masu zaman kansu, kana suna karfafa yada manufofin 'yan siyasan Ukraine tare da ayyuka masu kama da na sojan haya. Kamfanin Facebook ya ce ya fara binciken nasa ne bayan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta tsegunta masa wasu bayanai. Facebook ya alakanta batun da wasu ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatu da ma'aikatar bitar malin Amurka ta aza musu takunkumai, ciki har da ɗan siyasa Andrei Dakach, ɗan majalisa mai ra'ayin ƙasar Rasha, wanda gwamnatin Amurka ta ayyana a cikin watan Satumba cewa ya yi yunkurin yin katsalandan a zaɓen shekarar 2020 da shugaba Joe Biden ya lashe. Facebook ya ce ya dakatar da shafin Dakach a cikin watan Oktoban shekarar 2020. Da yammacin jiya Alhamis an sasanta tankiya tsakanin Faransa da Burtaniya a kan 'yancin gudanar da aikin su, inda Burtaniya ta janye jiragen ruwan sojojinta guda biyu daga ruwan da ke kusa da tsibirin Jersey na Burtaniya, inda masuntan Faransa suka gudanar da zanga-zanga. Kimanin jiragen masuntan Faransa dozin biyu ne suka yi zanga-zanga a tsibirin da safiyar jiya Alhamis, suka bayyana kwalaye masu rubutun neman basu dama shiga ruwan na Jersey. Masuntan na Faransa sun ce ana hana su shiga ruwan Jersey wanda ke kusa da Burtaniya da ke kuma gab da gabar tekun arewacin Faransa. Wani jirgin ruwan Faransa ya shiga tashar ruwa na tsibirin mai cin gashin kansa wanda kuma ke karkashin masarauta, lamarin da ke nufi Burtaniya ce ke da alhakin kare shi. Burtaniya ta jirge jiragen ruwan yakinta guda biyu a yankin suna lura da al'amura, yayin da ita ma Faransa ta zuba jiragen sintiri a ruwanta da ke kusa da Jersey. Kasashen biyu sun ci gaba da jirge jiragen nasu a tazarar kilomita 20 da juna. Firaministan Burtaniya Boris Johnson ya faɗa a wata sanarwa cewa yanzu da aka sasanta batun, jiragen sojin ruwan Burtaniya za su dawo gida. Ya ce suna jira su ba da taimako da yankin Najezi ya buƙaci. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan kudi a Qatar na huskantar tambayoyi akan zargin amfani da mukaminsa ta yadda bai dace ba da kuma almubazzarar da dukiyar jama'a a kasar mai arzikin mai, bayan da babban lauyan gwamnati ya bada umarnin kama shi, a cewar ma'aikatar yada labaran kasar a jiya Alhamis. Daure Ali Sharif Al-Imadi, wani lamari ne da ba a saba gani ba da ya kai ga masu sharhi ga faɗin cewa matakin ka iya janyo babban gangami na faɗa da hanyoyin adalci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a kasar. Kamfanin dillancin labaran Qatar ya ce Anthony Jenner ya bada umarnin ɗaurin Al-Imadi, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba game da sama da faɗi da ake zargin ministan da aikatawa, wanda ya rike mukamin ministan tun cikin shekarar 2013. Sanarwa ta ce hukumomi na gudanar da bincike akan batutuwa masu alaka da aikata laifuka a ofishin jama'a, amma kuma babu tabbas ko akwai wata tuhuma da Al-Imadi ke huskanta. kungiyar tarayyar turai ta sanar a jiya Alhamis cewa ba za ta bada tallafin kuɗi ga shirya zaben raba gardama da aka shirya yi a kasar Haiti a ranar 27 ga watan Yuni. Haka zalika ba za ta aike da masu sa ido akan zaben ba. Tana mai cewa ba a shirya zaben bisa tsarin adalci da demokradiyya ba a kasar da ke fama da rashin tsaro da kuma rikicin siyasa. Jakadiyar kungiyar tarayyar turai a Haiti, Sylvia Tabaz, ta ce kasar ko kadan bata cika sharuɗan ba da tallafin kuɗi da na aiki ba, a don haka ba za mu taimaka wa shirye wannan zaben ba. Ta ce muna ɗaukar wannan shirye-shiryen wanda ba zai tabbatar da gaskiya da bin tsarin demokradiyya ba kamar yadda muke hasashe. Tun a cikin watan Janairun shekarar 2020, shugaba Jovenel Moïse yake mulkin kasar ta yadda yake so ba tare da bin tsarin demokradiyya ba saboda rashin gudanar da zaɓuka a cikin shekarun nan. Shugaban kasar ya shirya gudanar da zaɓuka a wannan shekarar 2021, kama daga zaɓen shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi da zammar amfani da zaɓukar ya shirya sabon kundin tsarin mulki. A makon da ya gabata, Amurka ta sabunta kiranta ga hukumomin zaben Haiti, yayin da ta jaddada adawarta ga yunkurin sake kundin tsarin mulkin kasar. A ƙarshe, a jiya Alhamis, 'yan sanda sun auna masu safarar miyagun ƙwayoyi a wata unguwar marasa galihu a Rio de Janeiro ta ƙasar Brazil, inda akalla wani jami'i guda da wasu mutane dozinbu suka mutu da harbin bindiga a cewar hukumomi. Sashe hudun ma'aikatar 'yan sandan Brazil ya tabbatar da wani jami'i da wasu miyagun mutane 24 sun mutu a wani sako da ya aike wa kamfanin dillancin labaran Associated Press. Wani jirgin 'yan sanda mai saukar ungulu ya yi kasa-kasa a unguwar Jacarezinho Favela, yayin da jama'an da makamai suka sauka daga wannan rufin gida zuwa wancan, kamar yadda wasu hotunan talabijin suka nuna. Philippe Kouri, wani dan bincike da ke tare da rundunar 'yan sandan, ya musanta aikata kisan rashin imani, kamar yadda wata mace ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran AP cewa an kashe wani mutum da ya samu rauni ba shi da makami kuma yana buƙatar taimako.
Yau za mu shiga babin rahotanni. Biyo bayan hare-haren 'yan bindiga a ƙauyukan jihar Niger, an samu kimanin 'yan gudun hijira 300,000 da suka rasa matsugunai, suke kuma samun mafaka a makarantar firamare a garin Gwada da ke ƙaramar hukumar Shiroro. Mutanen da suka samu ɗaukin na gwamnatin jihar sun rasa matsugunan nasu ne a yankin Shiroro da Munya da aka ba da labarin 'yan Boko Haram sun bayyana. Daga Mina ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Kimanin ɗan gudun hijira 300,000 ne da 'yan bindiga suka raba da mahallansu suka samu tallafin kayan abinci daga gwamnatin jihar Niger, Nigeria. Ɗan gudun hijirar dai da aka yi ma wani sansani a wata makarantar firamare da ke cikin garin Gwada ta ƙaramar hukumar Shiroro. Dukkaninsu sun fito ne daga ƙananan hukumomin Shiroron da Muya da aka ba da labarin bullar mayakan 'yan kungiyar Boko Haram. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan kayan tallafi da suka baiwa 'yan gudun hijirar.
Amun ba su akwai shinkafa, akwai kayan abinci da kuma bargo da tabarmi da mosquito net da sabulun wanka da na wanki da kuma convenience na yara wanda ke duka yana ci da kuma plate na cin abinci da cokula duka an ba su. Akwai su magi, manja, mangyaɗa, gishiri duka suna nan wanda kare da kagani.
Shugaban ƙaramar hukumar Muya Alhaji Garba Muhammad Daza, wanda ya bayyana jin daɗi akan wannan tallafi na kayan abincin ga 'yan gudun hijirar, ya yi ƙarin haske akan girman wannan ta'addanci na 'yan bindigar a yankin nasu.
Ban matsala yanzu ga ainihin wanda ya fi wannan problem ɗin shine kuci nan, daga kuci sai guni don wurin da suka shiga yan gini mun yi kokari dai muka sa su su koma don sun samu fargaba ne ana ce musu za shigo amma dai ba su shiga ba, duk kowa ya samu yawa sa garin.
Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da suka samu wannan tallafi na kayan abincin.
sunana Bulus Osu. Eh gaskiya mun yi farin ciki da wanda gwamnati na Neja
ka ba mu wannan abincin ya zai ishe ku koko dai kuna bukatar kari.
A yanzu dai abincin da aka ba mu a yanzu dai ayi magana nan Allah da Nabi wannan abincin a yanzu dai na tabbatar wannan abincin alhamdulillah a yanzu
kana nan kuna ci.
A wanga abincin zai iya kai sati daya amma bai fi ba.
Ke me yasa nake?
Sunana Magdalene en Luka daga Munya. Ku gaskiya muna matukar godiya da farin ciki da abin da gwamnati ko kuma gwamnan mu yayi mana. Gaskiya mun san muna da shugaba a Niger State. Mun yi masa godiya, mun kara masa godiya, Ubangijin Allah ya daukaka shi. Muna mishi addu'a kuma inda yake taimako mu Ubangijin Allah ya taimake shi shi ma.
Har yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai hukumomin jihar Niger sun ce ba su samu wani tallafi daga gwamnatin tarayyar Najeriya ba zuwa ga dan gudun hijirar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Da haɗin gwiwar likitoci daga Italiya da Turkiya, asibitin Malam Aminu Kano ya yi nasarar dashen dodon kunne ga yara biyu da ke fama da larurar rashin ji. Aikin da ya lashe naira miliyan 6 ne da ya zama da rahusa ainun in a kasashen waje aka gudanar da irin wannan aikin. Ga rahoton Baraka Bashir daga Kano.
Asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sun gudanar da aikin dashe na dodon kunni a karo na farko ga wani yaro dan shekaru 3 da haihuwa. An gudanar da aikin ne da haɗin gwiwar wasu likitoci daga kasashen Turkiya da Italiya wanda a da can sai an fitar da masu lalurar ji wasu kasashen domin gudanar da wannan aiki. Bayan fito da Brightest Kempang Panom an kuma samu nasarar tiyata mahaifin yaron Bittum Panom ya ce sun yi murna sosai da samun nasarar wannan aiki.
Mun ji daɗin wannan aikin da aka yi mishi. Da farko dai an karɓe mu Aminu Kano don ba nan da muka fara zuwa asibitin da muka fara zuwa ba. A da ana ganin mu a Jos University General Hospital. Shi wannan yaro ya dan samu matsala tun daga haihuwa wanda har mun kai shi India muka dawo an zo samu cewa baya ji to cochlear implant na aka ce za a yi mana mun zo mun samu cochlear foundation na Nigeria wanda su sukan kawo mutane da suke zo su yi musu aiki dadin da muka ji shine muna Yobe ne da zama wanda kuma daga Yobe zuwa Kano bai zama mana da nisa sosai ba adadin kudin da aka caje mu na biya na wannan aiki din miliyan 6,500.
Shugaban sashen zangayar kunni na asibitin koyarwa na Aminu Kano Dr. Muhammad Gazali Hashim ya ce sun sami nasarar wannan aiki.
Mun fitar ga wannan dashe da aka yi na dodon kunni na cikin dodon kunni shi aka dashe abin da turanci ake kira cochlear implant. Magana ta gaskiya kuma shine na farko da aka fara yi a nan Kano da za a iya cewa nan ma Arewa ta yafi da cewa kwanan baya wanda suka yi a Kaduna da Abuja amma ba irin haka ya zama ba. An yi shi ne saboda amma wannan mun yi shi ne abin da ya samu kace na farko so muke ci gaba kuma shi aka fara a wannan jiha kuma alhamdulillah mun fito an cimma nasara tunda lokacin da aka sa shi mun gwada mun ga yana aiki tun kafin a fito da yaron da aka sawa daga cikin sa.
Ya ce da shan yana da tsada don haka ake buƙatar al'umma wajen tallafa wannan aiki.
Magana gaskiya yana da tsada na ka ce tsada ma karamin abu kenan shi yasa dole ana buƙatar mutane su shigo ciki dafa sai yanzu kowane ɗaya sai ya kashe fiye da miliyan 5 da kuɗin shi kansa abin da ake dasawa implant ɗin shine mai matuƙar tsada inda babu anan sai sun yi daga can ga kuma kuɗin da za a biya shi wannan likitan ya zo ya yi dashen to amma alhamdulillah tunda an fara yanzu ɗan lokuta ne inda aka samu ana yau ɗaya biyu shikenan.
Bayan Brightest an gudanar da wannan aiki ga wani yaro shi ma dan shekaru 6 da haihuwa kuma an samu nasara. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
Kira shafin shirin hatsi na muryar Amurka ake sauraro daga nan Abuja. Shugaban wata kungiyar kare muradun Fulani makiyaya mai taken Walidira Alhaji Yusuf Musa Ardo ya buƙaci mutunta kowace kabila da dina alakanta wata kabila da muguwar ɗabi'a. A wannan zanta da Madina Dauda, Alhaji Yusuf Ardo ya ce za a iya magance kowace matsala bisa adalci musamman in an kaucewa son zuciya.
Shugaban kungiyar Fulani ta Wadiddira mai kokarin kare haƙƙin makiyaya Yusuf Musa Ardo ya ce za su bi kadin duk wani take haƙƙi da aka yi wa jinsin Fulani musamman a cikin makonni da suka gabata.
Mun ba ma tsoron a ce muna kare ƴan uwanmu Fulani masu son zaman lafiya dubba Fulatani mai son zaman lafiya ko ina ba a kai mu za mu je kowane mataki za a dauka kan mu za mu je domin mu tabbatar da an kare haƙƙin shi ba a yi masa hukuncin da ba shine nashi ba amma wanda ke da laifi ba mu da hannu da shi gwamnati da jami'an tsaro su neme su hukunta su akwai sauran kabilu da suke laifuka a wasu bangarori a Najeriya da kasashen duniya saboda haka gwamnati ne take da ikon ta gane mai laifi mu ba mu hana in ba Fulatani yayi laifi a ce yayi laifi amma kira shi da sunansa muna fatan Allah ya kare mana kasan mu muna fatan duk abin da zai kawo masifa a kasa Allah ya kare shi ba ma fatan tashin hankali ba ma fata ko kaza a kashe ba akan hujja ba fatan mu kasan mu ta zauna lafiya shugabannin su ba masu gaskiya masu rikon amana a gyara kasa kowa ya zauna lafiya
a matsayin ku na kungiyar mai yunkurin kawo zaman lafiya kuna ganin yadda kwanakin nan ana ta kokawa cewa gwamnati ta gaza kuma kuna wannan ra'ayin
eh gaskiya mu ma muna da wannan ra'ayin domin duk abubuwan da suke faruwa akwai alamun gazawan gwamnati domin gwamnati idan ta kita saurari mutane shawarwarorin mutane gazawan gwamnati hawa-hawa ne babban gazawa da take yi shine shawarwarori da ake bata akan abubuwan da ya kamata wannan ba karamin gaza bane na biyu kuma sadda dun mai laifi yayi laifi aka kasa kama shi a hukunta shi wannan ma gazawa ne
Alhaji Yusuf Musa Ardo na kungiyar karin muradun Fulani makiyaya da wanzar da salama a zantawarsa da Madina Dauda a da makaranta jamhuriyar Nijar an shiga campaign din karfafa mutane gwiwa su dage wajen yin allurar rigakafin coronavirus don kare kansu daga cutar ta annoba ga rahoton Tamar Abari
allurar rigakafin da iso nan da magaran shine AstraZeneca da Sinopharm wanda idan aka yi wa mutum na fari sai kuma bayan sati hudu a kara mishi mai martaba sultan na da magaran Alhaji Abubakar Sanda wanda ya karbi rigakafin yayi jan hankali wa al'umma
tabbas akwai ta a dalilin wannan mu da kanmu muka je wannan shawshawa wannan allura shine ta farko na dauke ta a neme a wurin kungiyar sarakuna a can aka yi mini bayan an samu kwanaki lokacin da yayi kuma suka biyo ni nan anan suka zo suka mini a gida yanzu magana da nake bai wuce sati ba da aka yi ta tabi ina da takardarta kuma ina kira ga duka jama'a al'umma su yadda da haka a zo a yi musu saboda su kare kansu wannan cuta tabbas akwai ta kuma a kiyaye da yadda za a yi har gwamnati ta yi kokari ta samu waɗannan zakai ya kamata a ce jama'a ta yi amfani da shi domin a samu kariya
mafi yawan mutane dai na ɗari-ɗari game da allurar sai dai wasu irin su Halima Isaka da Malam Mattan gaba gadi suka je suka karbi wannan rigakafin na COVID-19
kawai yarda dai ce inda aka ma magabatan mu ga sunan magabatan mu amma shugabanni gaba daya mun mu ji hada mu ba da hadin kai saboda rigakafi in sai kana ba ka ci kanka amma kanka ina fata ubangiji Allah ya kauda mana wannan ciwo
an yi bikin kaddamar da wannan shashawa ta wannan cuta a nan ya da magaran shi da ko kuma ma mini dalilin mai dalilin rigakafin ne mi da yarda ne kenan zance ne na yarda da abu rigakafi ne cuta ce magani gare ta wannan na rigakafin shine in ta kama mutumin tashin shi yake da wuya Allah ya sa an samu rigakafin wannan kuma dalilin menene zamu ce ba mu yarda ba
shi kuwa Abu Yahaya babban director na kiwon lafiya na jihar da magaran cewa yi wannan dai ita ce hanya mafi sauki da za a rabu da cutar
wannan shawara ita ce hanya mafi sauki da masu ilimi suka yi nazari a kanta yadda gwamnatin jihar ya yi kira ga al'umma a zo a yi wannan shawshawa ba ta da illa ko guda kun gani shugabannin mu su aka fara wanda gwamnatin kasar mu ya yarda dai a samu a rabu da wannan cuta ni kankaina a matsayina na shugaban likitoci duka na jihar da magaran na zo ga karfi ita kuna ganinta an yi mini wannan shawshawa to ya kamata mu gane wanda zai zo to shekarun sun wuce 55 akwai vaccine da kuma AstraZeneca shi ake mishi wanda shekarun suke tsakanin 20 da 55 shi kuma Sinopharm ake mishi shi ne kadai bambanci saboda mu gane wanda an kaima Sinopharm ya mai na farko yanzu in za a mishi na biyu sai ku dawo idan lokaci ya cika a yi mishi hallo Sinopharm
Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
a gaishe ku miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni ga wannan sakon
zauren VOA. Arai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba. Al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su.
A zaure da tawa ke maganar gyara.
Su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Korafi daga bakin masu ƙorin.
Idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zabe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole ne nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku, ni Madina Dauda ke jagoranta.
Madalla. Aisha Mazu, kawo mana shirinmu na gaba.
Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Al'amuran yanayi suna shafar kusan dukkanin bangarorin rayuwar ɗan adam ta yadda yakan iya inganta rayuwarsa ko kuma akasin haka. Dalili kenan da ya sanya hukumar harsashen yanayi ta Najeriya wato NIMET ƙarƙashin jagorancin Farfesa Mansur Bakuma Tazu ta ce ta ɗaura ɗamara domin ganin cewa masu ruwa da tsaki sun amfana bayanan da take fitarwa na harsashen yanayi. Wannan shine akalar shirin a yau. Ai sauraro lafiya. Profesa, koyaya wannan hukuma za ta tabbatar da faruwar hakan?
Ina son ya zamana cewa Allah ya da saboda wannan aika da zamu haɓaka gwamnatoci na jihohi da kananan hukumomi da gwamnatin tarayya duka suna la'akari da harsashen yanayi da muke badawa kafin a ce su shirya yawanci kudurorin da za a yi na ci gaba kamar abubuwan budget da kuma sustainable development. Don Allah su idan aka yi haka za a samu ci gaba na rayuwa a duka bangarori insha Allah. Tun daga farkon shekara ministan musa na tuhu hadi sirka na bangaren kula da jiragen sama inda nan ne hukumar kula da harsashen yanayi take tun biyu watan Fabrairu na wannan shekara ya gabatar da harsashen yanayi wa Najeriya. Nan duk muka yi bayanan yanayin damunan da yadda za ta zo da tsawanta da kuma sauran duk al'amuran da suke cikin wannan tsawon damuna. Wannan duka kuma ya muka alakanta shi da harkokin rayuwa na bangaren noma na bangaren madatsun ruwa duka a cikin kundinmu da muka yi wanda muke ce masu seasonal climate prediction a wanda shi minista din ya gabatar ma al'umman Najeriya. Baya ga nan kuma mun yi haɗe kai da wasu jihohi da wasu kungiyoyi wanda muka je muka same su jihohin su muka yi wannan harsashen yanayi wanda ya shafi jiha wanda shine muke ce ma downscale forecast. Wannan gaskiya yana taimakawa kwarai daga cikin kuma kudurorin duk wata da ko sati biyu ko kuma duk sanda muka ga wani canji na yanayi mai tsanani kamar yadda kai kwanakin baya mun gabatar da harsashen yanayin cewa za a samu tsananin zafi saboda bazara da ta kai shi damuna za ta zo ta fara ana samun tsananin zafi a jihohin tsakiyar Najeriya da kuma jihohin Arewa. A ƴan kwanakin nan Maiduguri da Yola da Kogi da Niger da Sokoto da Katsina da Kano duk matakin yanayi na Celsius ya kai har 40 da mutane sun samu yawanci damuwa na tsananin zafi shine wanda muke cewa heat wave.
Wani mataki ya kamata al'umma ta dauka?
Ya kamata a rage cinkoso kayayyakin da mutum zai sa kuma ya zama ba su da nauyi tana zama cikin inuwa ya rage shiga rana da ayyuka cikin rana wanda zai jawo galabaita daga nan kuma wajen bacci ya zama ana buɗe winduna saboda a sami iska yana shiga ɗakuna. Saboda haka wasu jihohin yanzu an fara samun ruwan sama a nan tsakiyar Najeriya wannan ya dan kawo zafin ya dan yi sauki amma jihohin da suke arewa maso yammaci sosai na Najeriya da arewa maso gabas har yanzu akwai wannan zafi. To duka mun bi bayanai da ya kamata jama'a su amfani da su a cikin wannan harsashen yanayi na heatwave da muka yi. Kowace rana kuma hukumar television ta ƙasa ta Najeriya muna yin harsashen yanayi kullum da kuma yanar gizo-gizo ta NIMET.gov.ng akwai duka harsashen yanayin mu da bashar bangaren noma da bangaren lafiya zirga-zirgar jiragen ƙasa da ta ruwa da sauransu duka.
a duk lokacin da dan adam ya kasance yana amfana da wani abu to yana mai da hankali wajen yin taka tsantsan da wannan abun wannan ita ce hikimar da shirin New Map take amfani da ita wajen tabbatar da cewa al'ummomi da suka ci gajiyar shirin aikin gyaran barnar da zaizayar kasa ta haifar ko yaya hakan yake kasancewa ga amsar Dr. Salisu Dahiru game da wannan tambaya
ka baya inda ita ma'aikatar New Map take aiki ainihin jama'a da suke wannan wurin idan akai aikin nan muka gama muka ba su amanan kula da wannan aikin sannan su kuke ba su ikon kula da wannan da kuma tabbatar da cewa ba a mai da wurin wuraren zub da shara ba kuma Environmental Protection Agency wadda akwai a kowane jiha muka yi aiki da su a madadin jami'an tsaro da suke aiki tare da hukumomin karaman hukuma domin su tabbatar da an yi aikin nan yadda ya kamata
to anya ko kwalliya tana biyan kudin sabulu
dai dole ya tasiri dalili ko shi zaizayen kasar nan ya faru ba gidan ma'aikacin New Map dake Abuja ke fara rushewa ba idan ambaliya ya faru inda wannan zaizayen kasa ya faru jama'an da suke zaune a wurin suke fara shan wahalar barnan ciki to idan aka samu aka gyara ai abu mafi sauki shine mutum ya gano daga ina ya fito kuma ga inda aka kai so yake a sake koma gidan jiya saboda haka muddin akai ganar da su matakan da suka dauka da irin dabi'o'in su dake jawo koko kawo tsanantan wannan al'amari tun da kowa ya san cewa idan ka gyara kai ne zaka fi kowa amfana saboda haka idan aka ba su amana su ba za su bari ba ma wani daga wani wuri daban ya zo ya kawo musu illa a wannan wurin.
To mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau idan Allah ya ba mu iko zuwa makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Mansur Bako Mutazu da Dr. Salisu Dahiru sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Yanzu ga darussan Ramadan daga tafsirin Sheikh Khalid Usman Khalid Jos a Gumi dake Jihar Zamfara.
Ko in ka faɗi wannan an tsaje ne ta sarka to ji zai kai ka ba in ba ka ce ki hannun daidai ba za ka yi baya
na'am
in ba ka ce za ka tsaya iya inda kake kenan
na'am
to madadin duniya da ba dai kenan a wurin Allah yake faɗa mana a wannan aya
na'am
da ake jarabawa muke saboda haka duk abin da Allah ya ce a yi ko kar a yi to ki jarabawa ne in ya ce a yi ka yi to da tsammanin za ka ci jarabawa in ya ce a yi ka yi to alamun faduwa jarabawa ta same ka
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Hikaya da na jagoranci shirin nake cewa sai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington DC da yardar Allah za su shigo da sabon shirin kafin wannan lokacin nake cewa mu huta lafiya